Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da ma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duka a Jamhuriyar ta Niger. Ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma a bimu a Facebook Live kai tsaye a yanzu haka. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Laraba 3 ga watan Mayun shekarar 2017 za mu tattauna ne game da ranar ƴancin ƴan jarida ta duniya.
Maryam barka da dawowa.
Yawwa.
Kin warke da mura.
Da sauki ka alhamdulillahi.
Bayan kin wakilce mu taron da aka yi a wannan aiki namu na jarida, barka da dawowa.
Yawwa, ai zan ba ku labarin abinda na ji kuma amma kafin nan bari mu sai mun dai ji ra'ayoyin masu sauraro, su ma sun tofa albarkacin bakin su kan muhimmancin ƴanci ƴan jarida.
To ga so mun tabi.
Ina taya daukacin ƴan jaridu na duniya murnar zagayowar wannan rana ta ƴan jaridu. Allah ya kare su daga dukkanin sharri.
Tabbas ranar ƴan jaridu ta duniya wannan karin ta zo da kalubale musamman a nahiyar mu ta Afirka.
Gaskiya idan aka duba ƴancin ƴan jarida a wannan lokaci za a iya cewa ƴancin su ragagge ne. Usman, masu sauraro fa suna bin mabashin karashin tattaunawar mu da Leo Keen, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, inda shi ma ya tsaya kan maganar rawar da ƴan jarida ke takawa a al'umma a makon da ya gabata ko?
Wannan gaskiya ne.
Ɗan jarida mai faɗin gaskiya ne. Abin da koya wa ɗan jarida shi yake aiwatarwa. Faɗin gaskiya al'umma kuma al'umma ta tsaya hatara da abin da ke faruwa da ita. To amma ka san shi mai faɗin gaskiya kullum a cikin laifi yake ko? Tun ba Afirka ba.
Ta bakin ka kace a inda ba gaskiya.
Ya inda ba gaskiya. Shi mai faɗin gaskiya kullum a damuwa ciki yake. Saboda haka shi ɗan jarida ya rantse ne gina al'umma kamar yadda na faɗa kwanan baya.
Zamu karanto muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukan mu na yanar gizo.
To sai kuma tattaunawar da zamu yi in mun samu waya kamar yadda muke laluba da wani daga cikin ƴan jarida kuma wata jarida yake aiki wanda ake kiran shi Al-Amin Chiroma.
Yanzu ga amsoshin wasiƙunku akan yadda kuke kallon aikin jarida a wannan zamanin.
Sakon farko daga Alhaji Mele Yusuf Ari yace ina taya daukacin ƴan jaridu na duniya murnar zagayowar wannan rana ta ƴan jaridu. Allah ya kare su daga dukkanin sharri, Allah ya kara musu basira.
Sai Hafizu Balarabe Gusau yace tabbas ranar ƴan jaridu ta duniya wannan karin ta zo da kalubale musamman a nahiyar mu ta Afirka, ganin yadda wasu kasashen ake tauye haƙƙin ayyukan ƴan jaridu, babu walwala da kuma hana su sakin jiki akan ayyukan su na yau da kullum.
Sai Saddam Zayyani Ankara yace salam, gaskiya idan aka duba ƴancin ƴan jarida a wannan lokaci za a iya cewa ƴancin su ragagge ne, duba da yadda ake musguna musu, hukunta su, kuma illata su ta wani fanni, wanda a kasashen Turai kuwa ƴan jarida sarakuna ne. Allah ya kawo namu ƴan jaridun cikakken ƴancin su ya ƙara ɗaukaka, amin.
Sai Aliyu Hassan Jikas yace wasu daga cikin ƴan jaridu suna da ƴanci amma wasu kan har yanzu a kangin bauta suke, domin ba sa iya faɗa wa al'umma gaskiya in har gaskiyar ta shafi gwamnati, don haka da yawan su ƴan anshin shata ne.
Sai Abdullahi Yusuf yace wasu sun tsundama cikin siyasa sakamakon haka suna fuskantar wulakanci da musgunawa a wajen ƴan siyasa, kaga ina ƴanci anan.
Sai Hayya Mai Kaza Kajiji yace a gaskiya a ƙasar ta Najeriya har yanzu bata canza zane ba idan muka kalli yadda abin yake a wasu ƙasashe.
Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa yace yau da gobe gaskiyar magana shine ƴan jarida mutane ne masu muhimmanci a cikin al'umma kasancewar yadda suke saida ransu dan ganin sun sanar da mutane abin da ke faruwa a duniya amma gaskiyar magana anan Afirka ba su da wani ƴanci gani yadda ake wulakanta su har ma tsare su ake yi sai dai muna musu fatan Allah ya kawo musu ci gaba nan gaba
sai Nura Jafar yace kullun baya ake ci musamman a kasashen Afirka ƴan jarida ba su da kariya sannan ana tauye musu haƙƙinsu.
Sai Aminu Fatakai Ringim yace hakika ƴan jarida suna taka rawa domin samar wa duniya mafita amma suna fuskantar matsaloli a ƙasashe da dama. Fatan mu Allah ya kare ƴan jarida.
Sai Usman Muhammad yace a gaskiya da sauki saboda akwai wasu daga cikin ƴan jarida waɗanda da su gwamnatoci da masu ruwa da tsaki suke haɗuwa su murƙushe ƴancin sauran ƴan jaridar.
Sai Nuruddin Ashirmani yace yau take ranar ƴan jarida ta duniya. Sai dai har yanzu ƴan jarida suna fuskantar ƙalubale da dama a ayyukansu. Da fatan mahukunta za su ci gaba da ba su ƴanci domin gudanar da ayyukansu.
Sai Baffa Haruna Bajoga yace yau da gobe mu dai kokarin da ƴan jaridu ke yi dare da rana wajen kutsawa lungu da sako na birane da karkara ba dan neman biyan bukatun kansu ba sai domin haskaka wa al'umma ne yasa a kullum muke tare da su dan haka jama'a mu dinga saka su a addu'o'in mu na yau da kullum.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace hakika ƴan jaridu sun zame mana idanu a duniya sai dai a wannan zamani suna fuskantar barazana da su da iyalansu ta bangaren gwamnati basu tsira ba haka zalika ta bangaren kungiyoyin ƴan ta'adda ma basu tsira ba. Fatan mu dai Allah ya kare mana ku a ko ina ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Badamasi dan mummuge mai shayi Niger yace salam yau da gobe tabbas ƴan jarida suna cikin wani yanayi da shugabanni suke gallaza musu alhali su suka bada gagarumar gudunmuwa a lokacin da suke ta kokarin hawa madafin iko.
Sai Abdullahi Musa Digil yace gaskiya a wannan zamani ƴan jarida na shan wahala a kwanaki wata kota a kasar Kamaru ta daure wani ɗan jarida akan ƙarya wai ana tuhumar sa da laifin shi ɗan Boko Haram ne.
Sai Ibrahim Ma'azuma da Bakenawa yace yau da gobe wallahi tallahi ni dai a wajena babu wani ƴanci da ɗan jarida yake da shi musamman ƙasa irin Najeriya inda komai yanzu ya koma siyasa da zarar ɗan jarida ya buga rahoton gaskiya sai kaji ana alakanta shi da wata jam'iyya da fatan Allah ya kawo mana lokacin da ƴan jaridu za su samu nasu ƴancin.
Sai kuma Maleka shafi mu na Twitter @shehu_fulani yace a wannan zamani ai babu ƴancin jaridu musamman ma a Afirka cikin wannan watan ne aka dauke wani ɗan jarida a nan Kamaru to ina ƴanci a nan.
Sai a ci guda Ali yace gaskiya ƴan jarida na fuskantar matsaloli masu yawan gaske musamman a nan gida Afirka ganin yadda ba a sake musu mara su faɗi gaskiya.
Sai @baban Sadiq 16 yace hakika ƴan jarida suna fuskantar kalubale a wasu kasashe sai dai muna taya su murnar zagayowar ƴan jarida ta duniya duk da cewa ba su da ƴanci.
Sai daga ƙarshe @Ibro Lajada yace ɗan jarida in ba na gwamnati ba ai ba shi da wata kariya a yau sai dai Allah ya kare shi amin.
To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
Sannun kuma da kokari. To yanzu kan sai mu lallaba mu shiga mu sami ga Maryam Gamu ga kuma masu sauraro. Maryam kin je kin wakilce mu a taron da aka yi kafin kuma kin dawo shigari muna tsammanin ganin ki sai mara ta zo.
Ka bari kawai.
Tun da kin samu yau.
Alhamdulillah.
Sai yake dan bazar irin
shi boye wannan duk sai rikitar da mutum yau zafi mu ba sani.
To Maryam wai wani taro kika je ne a takaice?
Wani taro ne da ya tattauna akan muhimmancin samar da ƴancin ƴan jarida yadda za su gudanar da ayyukansu ta haka ne mutane za su san wannan me duniya ke ciki saboda samar da shi wanda suka yi magana a taron shi shugaban BBG
wato hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai ta
John Lansing
haddadin murya Amurka ne da kula da wurin
da ma'aikaciyar CNN wata Alice Abbott da kuma wani shi ma duka su daga NPR
gidan rediyon nan na al'umma ne na NPR
su yi magana sosai kan samar da ƴancin yaɗa labarai a tsarin demokradiyya sanar da mutane abin dan saboda sanar da mutane kan abin da ya kai komo shine zai iya ba su damar yin abin da ya dace
ba sai yaki yazo katanga kamar ka buga da gudu
ta haka ne kuma za a iya aiki ka fada domin ci gaban al'umma gaba daya amma sai dai kuma abin ya rikice, yanzu duniyar ta rikice gaba
daya. Yawa, wani suka bada karfi a kai da wani kisa yanzu.
An ce an mayar da labarai kamar makami.
Wato, kowa in ya rike makamin shikenan yana rike da duniya kenan.
Tun balle kamar yace kamar yanzu inda ake musanta gaskiya, wanda kuma shi John Lance yace wanda idan har babu gaskiyar da mutane suka amince da shi, to ta yaya za a yi facts kenan? Ta yaya za a yi zauna a yi muhawara da juna a gane me ake cikin
da? Sai ki musamman yanda zaki ga cewa yanar gizo din nan sai ki ga wannan yayi ce wannan yace wannan kai sai a kasa tantance wannan ne labarin gaskiya
ne
da shi ne babban kalubalen
kai yace dama musamman da zuwan kafofin sada zumunta inda yanzu jama'a yanzu kowa ya fi samu kuma labaran su daga gurin da wayan da kuma matsalar ya da labarin ƙarya
shine babban matsalar dama
sai kuma sai karuwa ke tai kuma kamar rutar daji ko
wanda shine babban aikin ya lami mu tantanto na gaskiya mutane su gane
sai kuma haka ne kam sai kuma wasu da yadda wasu ke amfani da dabaru ta wajen sauya alƙiblar muhawara a yanar gizo ta amfani da masu yada bayanan ƙarya da sunan jabbu don yada propaganda
irin shafuka sunaye kamar 100 mutum daya bude suna kamar 100 amma sai a yada labari dai sai a watsa duka kan wannan
suna yin kutse ne a ta haka din kamar yadda aka yi maganan zaben da aka yi to labarin ƙarya waɗanda ba su da tushe sun zamo hanyar da ke bata ingancin labari mutane kuma ba sa tantance labari don gane gaskiya ba su bi don su tabbatar da sahihancin labari wanda shi ma ya taimaka wajen bata komai
wato kenan sahihancin aikin da yana da tsari
yana dai to kuma wannan kuma ka gani aikin mana jarida yana dan kofar da darajar aiki suka ce wani lokacin ma sai a ce mai mu ne ma makaryata ba su yarda abubuwan da muke yi ba
da yawa ko wasu ce haka a cikin
masarauta haka ne to ya mu kuma ƴan jarida ya zamu yaki wannan to shine ya ga yace shi John Lansin yace ya zama dole mu ƙara zage damtse wajen aiki don kare mutuncin mu
na aiki
yace abinda ba mu yi shine ba ma yada propaganda
yawa shine a faɗi gaskiya ko akan kai da kuma maganar da kike kenan ta cewa kai cekin kanka da kanka kamar yanzu misali zaki ga wasu sai su ce murya Amurka kun kyauta sai musa wasu ce murya Amurka ba ku kyauta ba sai musa ta haka ne zaka gane cewa gaskiya ko akan ka ne ka fadi ta kawai
don wai wannan ya daka propaganda nan zai sa mu rasa wannan mutuncin mu da martaban mu da muka gina cikin shekaru 75 din
wanda kuma kin ga ba za a yi aiki kawai mu rushe shi lokaci daya ba
menene burin mu ma na bi wannan
burin kenan ya zama cewa muna da
muna sanar da mutane
gaskiya da kuma hado kansu da duk wani abu da zai cutar da su ya zama sun matso kusa da shi
tare da kuma karfafa tsarin demokradiya
kuma da kai da yawa ma da suka yabe mu kan wannan
to shikenan yanzu bari mu je cikin minti 2 ko 3 mu ji ta bakin wani shahararren dan jarida kuma editan wata jarida yanzu haka a Najeriya dawa muke magana kuma daga ina
to jama'a assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Al-Amin Chiroma
barka da zuwa
to barka dai Al-Amin Chiroma daga yau ce jarida
ka zuwa
ni ne direction session Hausa a kamfanin buga jaridu na leadership da ke Abuja Nigeria
to malalamin turo ma cikin minti 2 ko 3 zaka iya yi mana tsokaci shin wani irin aiki ki kaga nan misali yanzu magana da Maryam ce mun yi magana akan aiki yanda yake fuskanta ne
kalubale
shin a Nigeria me babban kalubalen ku musamman za a ga cewa wasu ƴan jaridar na gaske za su yi aikin gaske wasu su yi na ƙarya mutanen gari su yi nasu aikin jaridar na ƙarfi da yaji yaya me zaka iya dunkule mana yanzu daga bangaren gida
to a takaice dai abinda nake fahimta wato shi aikin jarida aiki ne da ya kunshi kowane sashe na rayuwa to idan aka dunkule harkar baki ɗayanta ta fuskar Najeriya zamu iya kasa abun kashi biyu yaya al'umma ke kallon ɗan jarida sannan kuma a wannan rayuwa da ake a yanzu da komai ya zama a yanar gizo wato harkar sadarwar zamani wacce ta kunshi kamar social media da internet a turanci to waɗannan abubuwa guda biyu na farkon shine al'umma tana da yadda take kallon ɗan jarida a yau to kuma hakan ya samu asali ne da yadda wasu ɗan jaridan suke gudanar da ayyuka to ana kallon ɗan jarida a yau sakamakon wasu irin matsaloli da suke fuskanta a matsayin mutumin da yake yin aikin ne kawai don ya samu abin da zai sa a bakin sa lafiya wannan kenan. Na biyu kuma da yake ita harkar social media, wato harkar sadarwar zamani, babu abai ta kare ka'idar aikin jarida da aka san dan jarida da su. Misali yanzu akwai wasu muradu guda biyar da aka san dan jarida na gaskiya ya kamata yi kwanta da su.
Ba musu ko adam aka tsaya mun ci riba da kai.
To na farko misali akwai fadan gaskiya da kuma fadan abu daidai yadda yake. Na biyu samun yancin kai a lokacin isar da sako. Sannan a yayin bayyana sakon kuma mutum ya zama yana da shimfiɗaɗɗiyar zuciya. Ba shi da wata
manaƙisa.
Boyayyar manufa a lokacin da yake wannan. Sannan na hudu dole ne mutum ya sa al'umma a zuciyarsa a lokacin da yake aikin. Sai na ƙarshe mutum ya tabbatar cewa fa aiki yake yi a ranar gobe kiyama zai tsaya gaban Allah a tambaye shi akan abin da yake, wato accountability. Ya zama he is accountable. Waɗannan abubuwa guda biyar idan aka yi naroye in aka kalle su aka zube su a faifai su ne kusan muradin aikin ɗan jarida, wanda idan ya rasa ɗaya daga ciki to aikin sa bai cika ba,
ya samu matsala. To yanzu a dunkule al'amin saboda lokaci, a dunkule me kake kallon makomar aikin jarida?
To makomar aikin jarida dai a gaskiyar magana akwai kalubale da dama, saboda ɗan jarida a yau in ya tashi yace zai yi aikinsa daidai yadda ya kamata to zai ta gamuwa da fushin wasu waɗanda ba sa son irin wannan.
Har da ma masu fushi da fushin wani.
Yawa akwai wannan barazana. Barazana ta biyu wadda ita ce ma muhimmi, ita ce kuma take kokarin kai aikin jarida kasa shi ne wannan harkar sadarwar zamani. An waye gari kowa ɗan jarida ne. Da zarar an wani Maryam Tamari Kabara sai a sa breaking news. Kaga wannan ba a tantance ba. Ba a kuma san ta ina ya kamata a tsura
wani. Wato dai a takaice tantancewa shine matsalar da kake gani, matsalar da za a fuskanta. Sai mun gode sosai al'amin saboda lokaci.
Har ila yau dai ga ƙarshen hirar shugaban sashen Hausa murya Amurka Leo Ken game da hatsarin ɗan jarida kan fada a lokacin farkar da jama'a.
Chief Leo, yawancin abubuwan nan abubuwa ne da wasu suke kallon aiki ne mai hatsari makai. Me za ka ce akan wannan?
Shi aikin dama ya kunsa hatsari ne dama, ka gane ko? Duk wani aiki na jarida, to ɗan jarida dama shi yana cikin damuwa ne kullum. Yana cikin tsaka mai wuya ne. Saboda shi mai faɗin gaskiya ne. To in ka duba shi wanda yake ce mana watakila muna da alaka da ƴan Boko Haram, bai san aikin jarida ba kenan. Ka ga na ɗaya shekau a sau uku ya yi magana a kan murya Amerika. Ya ce mu bar aiki ko kuma za a hallaka mu ko? Za su gamu da mu. To ka ga na ɗaya kenan. To ya za mu yi mu ce muna aiki a Boko Haram. Na biyu babu abin da ya haɗa VOA da ta'addanci. Dole ne ma ce mu yaƙi ta'addanci. Na uku muna da ƙwararrun ma'aikata. Jarumai kuma 'yan jarida suka horu a tafiyar da aikin jarida. Ina son su sani ne cewa mu fa gwamnatin Amerika tana bayan mu ne. Mata musguna mana kuma muna da isasshen na'urorin zamani da kadara gudanar da wannan aiki da muke yi kowane lungu na duniya, ba wai kurin a Najeriya ba. Saboda goyon bayan gwamnatin Amerika shi sa muke aikin nan. A 2014 ne aka fara bankaɗo wannan bidiyo ɗin daga Sambisa. Saboda haka daga nan muka same su. Amma kuma ka mai fara tunanin cewa mu muna wani aiki wa Boko Haram.
Ga masu cewa kenan muna da
yawa.
Akwai wasu jarida ma da suka buga wata makala cewa ai mu ma kanmu mun san wani abu da 'yan Boko Haram ɗin nan.
To su ba ne an sa mana, ina su suka ga cewa mun samu da mun tura ɗan bidiyo yanzu yana ɗaukan Boko Haram na shekara guda da yaren kuma Kanuri muka samu ba da wasu ba da Turanci ba. Haka za ka zauna aka faɗi wani abin fila-fila, saboda haka ba mu da alaka da su kuma ba wani da haɗa ɗan jarida musamman na VOA da ɗan Boko Haram.
To yau rana ce ta 'yancin 'yan jarida, ya kake kallon aikin jarida gaba ɗaya a duniya ne?
Rana ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro ko? Saboda jinjinawa 'yan jarida duk duniya. Saboda aiki da suke yi na ceto al'umma. Wato abin da ke ciki shine dan jarida mai fadin gaskiya ne. Abin da koyawa dan jarida shi ke aiwatarwa. Fadin gaskiya al'umma kuma al'umma ta tayi hatara da abin da ke faruwa da ita. To amma ka san shi mai fadin gaskiya kullu a cikin laifi yake ko? Tun ba Afrika ba.
Ta bakin ka kace inda ba gaskiya.
Ya inda ba gaskiya. Shi mai fadin gaskiya kullu da mai ciki yake. Yawa. Saboda haka shi dan jarida ya rantse ne gina al'umma kawai da na faɗa kwanan baya. To a cikin aikin da yake akwai hatsari da yawa. Kaga kamar misali ƴan ta'ada ba sa barin ƴan jarida ko ƴan duniya abin da suke wa al'umma ba mai kyau bane. Ba su a ji muryar su. Da yakenan na biyu shi dan jarida mai daukan hatsari ne shi ma. An ana wani abu wanda ana tsoron zuwa shi nan yake dosa.
Ana gudu shi yana shiga.
Shi yana shiga saboda zai fallasa abin da ke faruwa. Wanda suke wani abin ba su zai faɗi gaskiya akan abin da yake faɗi din. To kaga damuwan kenan.
Ya shiga matsala.
Yawwa. To amma kuma yau ka san da aikin jarida ma na canzawa da kanshi. Kwanan baya rediyo kuna ake ko?
Kwarai.
Da mu fara ma da majalisar tuka na ake rubuta da hannu
afi. Da hannu da.
A manna jikin bango.
Kwarai a zo a karanta a wuce.
A karanta a wuce. Yawa to aka dawo magana.
Aka da aka siya da kuɗinka.
Yawa da siya da kuɗinka aka da rediyo aka. To zuwa nan dai ga su nan. Amma yanzu abin da ya ba kowa mamaki shi ne kowa yana so ya zama ɗan jarida. A internet za ka ga social media za ka kowa yana
ya manna
na jarida ne ya makale
ya ɗan hoton abin da ya gani
ya yawa duk sun kai zai fara aiki rubuta kurin cewa shi ɗan jarida ne. Wannan ba shi ne damuwan ba. Damuwan shi ne yawancin ƴan jarida ana kulle su ba tare da musu wani shari'a mai kyau ba. Ka gane ko kuma yaron nan da yake Kamaru
da Kamaru din na yawanci akwai wanda aka ɗaure a Kamaru.
Kamaru shekaru goma.
Bayan ya yi shekara uku yana jiran shari'a.
Yana jiran shari'a. To banda wannan kan kare kaman su ISIS ɗan Boko Haram
suka yi yanka da yawa
sun kashe da yawa. Mu daina aiki ai ko?
An ce ahir.
An ce mu daina aiki ba kuma za a ji mana.
Haka.
To wannan ba zai faru ba. Muddin akwai jama'a mu za mu faɗi gaskiya.
Kuma kamar yadda ku tsaffin ƴan jaridan kuke faɗa in an kashe guda ɗaya ɗan jarida ɗari za su faɗa ai. Saboda haka an dai ta nasara.
Magana kenan.
Ai. To yanzu misali gama ɗaya ina son mu kalli masu sauraron mu gaba ɗaya. Ina ga kaman cewa kaman yadda kwanaki ki muke dan hira da kai kake maganan cewa mutun ya bata kudin sa ya ce waya ya ce layi ya sa kudi kar mu yadda ayi sakaci da maganan masu kiran waya da maganan masu aiko da ra'ayoyin sa suna da matukar muhimmanci a wurin mu shin wannan abun sai gashi wani sako ya shigo sai nace to zan karanta maka kashi kaji
karanta shi
yawa Hassan Muhammad Binanci yace to yau da gobe ai abun dai ba a cewa komai sai dai kawai Allah ya kawo mana dauki duba da irin yadda kananan yara suka zamo marayun karfi da yaji yana magana akan ta'addanci kenan yace ya Allah ya tsare mu kada bakin wuta ya mutu ga hannunmu yawa yace da fatan Allah ya saka muku da alherin sa kuma kun zamo babbar guga mai cika tulu goma
to malam Binanci ina ce zan dindina masa tukuna go
gaskiya ne
nagode da wannan take da ya bamu
shine ai babbar guga dan nage kana ganin shi abin da kace ya ba wa
ya ba ya da gobe ya suna take kenan to nagode kwarai da gaskiya abin da zan ga masu sauraron mu shine mun gode kwarai da gaskiya da kuke mana kuke bamu goyen baya kullun da kuma sayan waya da kuma kusai credit ku je ku samu data a ji ana sauraron shirye-shirye sashen Hausa wannan yana da kyau a ci gaba da yin haka kuma na gode kwarai da gaske musamman ma waɗanda suke kokarin kiran mu akwai waɗanda suke tambaya na ya mutane biyu ko uku suna samun kullum su ba sa nanci to akwai zan fallasa su yau
yawa to fallasa su yadda suke ko su ba sa
gari bar ɗauki misali kamar shi mutumin nasarawa nan
akwai irin su garu
to ban san ko yana yi ba amma wannan ne na gan shi da kirikiri a jika nauni ba jina ba na zafiyan ba wato waya suke waya wajen guda biyar suke raba abokanansu sun tsaya tare suna waya duk wanda samu sai miƙa mishi magana to kai ko
wato sai guda biyar din sai a daddana lambobin duka murya
Amurka
wacce ta fara dagawa
sai miƙa mishi zai magana kaga na ballaza shi kenan yau to aikin jaridan kenan
to kaga sadaukarwa ne wannan yasa
zai waya har biyar duka waye guda biyar nashi ne fa
kuma ya samu su kuɗi
isa musu kudi kuma
kuma ya dan kawai ya fadi kalma ɗaya biyu
kwarai kuwa kullun kuma suna samu
haka kuma suna maganganu masu muhimmanci
masu kyau masu kyau masu muhimmanci gaskiya saboda haka mun jindina musu kwarai da gaske mun gode kuma da yadda suke sauraron murya America
mun gode sosai Leo amma kana da wani abin da kake son ka fara faɗa wanda ban tambaye ka ba
eh wato kabara na gode kwarai da gaske da kai wannan tambaya domin ba ƴan jarida ne kun suke taimakawa al'umma ba a magaran ta'addanci ne dake faruwa a Nigeria da Niger da Chad da Cameroon ko wato ina ji ya kamata mu dindina mawaka su ba suna taimakawa ba karamin taimako suke bada ba misali ka duba kaman Andy Bature dan Bauchin nan ka dauki waka da yema ne yake cewa
a zauna lafiya eh musamman lokacin da ake tarike tarike ta tsakanin mutane a Plateau gagari da ci gaba amma rikici ya zo ya dama
kuma waka ma akwai ya bi kowane
jiha ya buga kowa ya bata baitin
ta ya bata baitin ta kuma Najeriya ma gaba daya ya bata baita
sosai
ka duba
ya ce kuma zaman lafiyan shine ci gaban ƴan
Najeriya saboda haka a taimaka a dindina musu ma a basu taimako yadda ya kamata
saboda to kenan za mu iya cewa chief wakan da ya fuso kenan
eh ina son wakan gaskiya taba ma ne
za su wakilce ka kana ce na sa chief waka
to na gode kwarai da gaske kamar sai an ji ba ke
na gode sosai
na gode na gode
aikin aikin jarida ya fi kowanne hatsari
Ibrahim Musa Talasai ya ce na gano shi ya fi kowanne aiki taimakawa jama'a Masudi Ibrahim kuma ya ce malaman makaranta ladan su na wurin mai duka haka ma ƴan jarida ladan ku yana wurin Allah
to mun gode har da ake ta gane ka Allah ba su ikon gane labaran ƙarya daban da labaran gaskiya su gane cewa su waye suke yi dan su kare su gane cewa su waye suke yi dan su hada su
eh wannan kenan wannan shekara aka ce critical minds for critical times
eh wato zakata na kaɗin da na'in da za su haɗu domin su faɗa da zakata to saboda haka kin ga sai a ci gaba da bin abin kenan
eh da kawo Maryam ta fassara
Allah ai
ni ma mutane su ƙara masa kaimi wajen tabbatar da sahihancin
labari
shi mutum bali a wannan
zakata kaɗin eh kaɗin da na'in din kenan
haka din ba ka karkatar da su wannan hanya da
ba canza musu akala gaskiya ne to ai sannan kuma akwai wani magana ɗaya da shi da chief ya gama sai ya bada damar maganar da kika yi din nan kin san ya ce aikin da muke kenan kuma shi zamu ci gaba da yi ba ji ba gani ba dare ba rana sai ya fiddo da magana cewa mission ko kuma mu ce muradi na BBG wato Broadcasting Board of Governors wato hukumar wannan gida kenan gaba ɗaya suna maganar cewa menene su tabbatar cewa sun ba da labarai ko sun samu labaran su tabbatar sun yi engaging wato sun sako mutanen gari kenan a ciki waɗanda da su abin ya shafa kai su labarin
ba muna so mu ji ke mun dadi
shine interactivity din nan da ake magana na
abinda muka sa musu me kuke gani ya kuke kallon abin da ke mun dadi a gidan nan idan an kawo labari sai ka ji an ce sai an ji ɗayan
sai an ji ɗayan
eh ɗayan bangaren ɗaya sai an ji ɗayan bangaren kuma ma maganar data da yi ka san ko a shafin mu na Facebook
akwai labarai
da kaga da muke sa labaran mu
ko muna gutsul din
eh muna dan gutsurowa din ba wanda idan ka duba sauran shafukan mutane masu ba haka suke ba dan ka mun sai yadda data ke tsada
da kudi na wahala
ba sai sun laza sun je can gurin ba ya dan cinye musu
daga nan sai in zai ci data 10 ya ji labaran kila in ya dan matsa dasa sa biyu uku sai ya karanta kuma a takaice ya san abin da duniya take ciki to da fatan za su ci gaba domin kan dole ne kamar yanda chief Leo ya faɗa dole mu ci gaba da bada jinjina ga su ɗannan mutane masu sauraron mu da masu bin mu a internet da masu saurare a radio zaki ga mutum a daji yana kiwo ko yana noma amma yana nan yana sauraron radio sai ya ga mu abin da baka sani ba
haka ne
yawa to saboda haka kokarin shine mutane su kuma su ji tsoron Allah su tantance masu saka abubuwa a yanar gizo su ji tsoron Allah domin kuwa abin da kai haka zaka girbe shi
domin ku ko
bai hauka ma da su WhatsApp su duk wayannan social media din in ka jefa jifan wata ran zai fada wo kanka
eh
da fatan za a yi
masu wannan addu'a kuma mun gode
haka yake to amma kafin sannan akwai barin dan karanta naga wani Kamal Kabir ce gaskiya mafi yawan gidan radio na FM a Kano ba sa biyan ɗan jarida isasshen to wannan ai kaga ba za mu gane ba sai mun tabbatar
ko
irin isasshen albashi ai ina ga ba wai Kano bane ko wai gaba daya aikin jarida a kasashen mu na arewa ai dole sai an bincika akwai irin wayannan matsaloli nan da can wanda kila wannan wani shiri ne na musamman da ya kamata kila in zamu yi akai eh to mun gode kware da wayannan sakonni da kuke aiko mana
kuma kodi yau muna son ji ta gare su
haka yake yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bagaje
Safinatu Sodangi
Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne da hadawa mu wato Bas Cavalry sai wanda ya sada mu da ku akan Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba